بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da wannan safiya ta ranar Asabar, wadda ita ce safiyar ɗaya ga watan Safar shekarar hijira ta 1447, wanda ya dace da lissafin 26 ga watan July 2025, daga wannan masallaci na Garki Area 8 a cikin yankin babban birnin tarayyar Najeriya, wato FCT Abuja, inda muka haɗu don yi ma iyayenmu mata muhadara. A daidai wannan lokaci, insha Allahu, matashiyar wato tattaunawarmu, kamar yadda ya gabata a sanarwa, shi ne darussa ko kuma fa'idoji daga hadisin Barira. Wannan hadisi na Barira wani hadisi ne wanda abun malamai masu nazari a cikin ilimin hadisi sanannen hadisi, amma watakila a wajenmu ta'iwa ya zamana sabon abu ne, ba mu san shi ba. Da haka babu laifi mu kawo hadisin don ya zama mana wato abun buɗe ido. Wannan hadisi kamar yadda ya zo a cikin muwatta ta Imam Malik da kuma littafan Sahihul Bukhari da Muslim da sauran littafai, daga Aisha radiyallahu anha take cewa: kana fi barirata salasu sunane. Game da sha'anin Barira, akwai wasu sunnoni guda uku da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ita Barira wata bararriyar baiwa ce ta Aisha radiyallahu anha, wadda a sanadiyarta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa sunnoni har guda uku a sanadiyar ita wannan baiwa Allah. Aisha take cewa: arada ahluha an yabi'uha wa yashtariqu wala'a fa dhakartu dhalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala: ishtariha wa atiqiha fa inna al-wala'u liman a'taqa. Abu na farko shine ita Barira ta kasance baiwa ce a gurin wasu mutane cikin mutanen garin Madina, sai suka sanya mata fansa, suka ba ta shekara tara, cewa kowace shekara za ta ba da ukiya 500, a ƙarshen shekaru tara za ta biya ukiya 4,500. Idan ta ba da wannan ukiyar, to ta zama ƴa. Wannan shi ake cewa mukataba, wato bawa a ba shi damar da zai je sana'a ya samo abin da zai fanshi kansa, ya dinga zubawa kaɗan-kaɗan kamar yadda ake yin adashi ko kamar yadda ake biyan bashi instrumentally, a hankali a hankali, ka anshi wani abu ka dinga biyan kuɗin shi kaɗan-kaɗan, kamar yadda ake mortgage. Ga wancan zamanin haka ake yi, kamar yadda Allah ya bada labari: in ra'aytum fihinna khayra fakatibuhum in ra'aytum fihinna khayra. Idan kun ga suna da alama alkhairi, alaman musulunci, to kuna iya ku musu mukataba. Kuma suka yi mata wannan mukatabar, sai ta zo ta samu Aisha radiyallahu anha, ta ce: ga halin da nake ciki, ki taimaka mini. Sai Aisha take cewa: to shikenan, zan biya wannan kuɗin gabaki ɗaya lokaci guda, shikenan ke kin zama ni ce uwar gijiyarki na ƴan taki. Sai iyayen gidanta suka ce ba su yarda ba, sun yarda a siye ta a ƴan tata, amma za ta ci gaba da dangantuwa zuwa gare su. Shi ne sai Aisha ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta gaya masa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce: rabu da su, ki biya kuɗin kuma ki ƴanta ta ɗin. Innamal wala'u liman a'taqa, kaɗai wanda ke iya zama majibincin al'amarin bawa shine wanda ya yanta shi. Babu da za a yi mutum A ya yanta bawa, kuma a ce mutum B shine uban gidansa, haka ba zai yi ba. To wannan shine sunna ta farko, innamal wala'u liman a'taqa. Aisha take cewa wa ataqat barira ta wayi gari ta zama ya ba baiwa ba, fa khayyaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhtarat nafsaha. Tana da miji sunan shi Mughith, wanda shi ma bawa ne kamar ta. To da aka ce an yanta ta bayan Aisha ta biya kuɗin fansar ta mai da ita iya, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, to yanzu wannan mijin naki kina ya mai yanci, shi kuma yana bawa wanda wani ne ya mallaki yancinsa, to tsakaninki da shi, tsakaninki da shi babu daidaito, kin wuce matsayin shi a zaman aure, amma in kin ga kina son shi har yanzu za ku iya ci gaba da zama. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bata wannan zaɓin. Fakhtarat nafsaha, sai ta zaɓi cewa ita ba za ta ci gaba da yin wannan auren ba, shikenan sai aure ya mutu. Da shine sunna ta biyu, cewa mace wadda ta zama ɗaya a ƙarƙashin miji bawa, to auren nan tana da zaɓin ta ci gaba da yin shi ko kuma ta ce ba ta yarda da auren ba. Abu na uku, Aisha take cewa wadakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman bait Aisha, wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan Aisha, wa alal nari burmatun tafur, sai ga tukunya akan wuta ana yin farfesu kuma har tana tabararraka. Fada adil a'ali, sai ce a kawo mai abinci. Fa utiya bi khudhin wa udumin min udumil bait, sai a kawo mishi gurasa da kuma mahadinta na gidan, ba wannan da ya gani ba. Fa qala, sai Annabi ya ce alam ara lahman, ashe ban ga nama ba, za ku bani abinci haka ina ganin farfesu ba za ku samu ba. Qalu bala ya rasulullah, suka ce kwarai kuwa ka gani, walakinahu lahamun tusaddiqu bihi ala barira, sai dai wannan naman da ka gani sadaka aka baiwa barira. Fa ahadathu lana, ita kuma ta ba mu kyauta, kai kuma mun san baka cin sadaka, shi sa ba mu sa maka ba. Fa qala, sai Annabi ya ce huwa sadaqatun laha alaiha wa hadiyatun lana, eh ita an ba ta sadaka, amma yadda ta ba ku kyauta kuka ci, ni ma a samun na kyautar ci. To shine ka'ida ta uku, shine cewa huwa laha sadaqatun wa lana hadiyatun, abinda aka bai wa bawa sadaka zai iya yin kyauta da shi, kuma wanda baya cin sadaka ma ya iya ci. Wannan shine gundarin hadisin da malamai suke wa lakabi da hadisu barira, hadisin kissar barira wanda yake dauke da sunnonin nan guda uku. Wannan hadisi malamai sun mishi wato sun yi kwankwana shi, sun yi maganganu a kansa, sun kalli fiqhun da ke cikinsa da sauransu ta fuskoki da dama. Kamar shi kanshi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wurare daban-daban, dan ya fitar da fiqhu daban-daban a cikin kitabu shuruqi, a cikin kitabu al-aqima, a cikin kitabu kaza, ya fitar da shi dan ya nuna fiqhu daban-daban a cikinsa. Haka al-Imam Muslim, haka sauran malamai. Shi ne muke so mu kalli wasu daga cikin abubuwan da ke cikin wannan hadisi, wanda su zame mana wato darussa da ababen lura a rayuwarmu ta yau da kullum. Dama shi hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake da irin wannan albarka, hadisi kwaya ɗaya sai a fitar da mas'aloli da yawa a cikinsa wanda suka shafi rayuwarmu da addininmu, suka shafi duniyarmu da lahirarmu, suka shafi zamantakewarmu da sauran al'amura na yau da kullum. Allah Ubangiji ya samu dace. To daga cikin abu na farko da za mu kalla a cikin wannan hadisi shine, wato yana daga cikin ɗabi'ar mutane shine su dinga sanya sharuɗa waɗanda za su yi favorin ɗinsu a rayuwa. Idan kana zama da mutane sai ka lura da wannan, wato mutane suna son abin da zai dawo musu da fa’ida ko da ta cancanta su same ta ko ba su cancanta ba. Shi yasa suka saida baiwa amma suka sharɗanta cewa ta ci gaba da zama ƙarƙashin kulawarsu. Wataƙila yanzu tun da ba zamanin bauta ba ne, za mu dinga iya muke mai tambaya, to mene ne alhamu da ke cikin barira ta ci gaba da zama maula gare su bayan sun ƴanta ta? Saboda a matsayinta na maula ɗinsu, su ke da gadar dukiyarta, su ne waliyan aurenta, su ke da ta cewa a kanta da sauran abubuwa. To wannan yasa suka nemi su ce maula ce gare su, tare da cewa sun siyar da ita, tare da cewa ba su suka ƴanta ta ba. Akwai maganganu da yawa da malamai suka yi a kan makomar sharaɗin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki ƙyale su, ki je ki yadda da sharaɗin da suka faɗa. Amma idan kika siye ta kika ƴanta ta, sharaɗin babu wani komai a kansa. Kuma har ma hakan bayan ta faru, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau minbari ya huɗuba ya yi tankiya, yake cewa me yasa mutane za su dinga sanya wani sharaɗi wanda babu shi a cikin littafin Allah? Yace duk girman sharuɗan da mutane suka saka akan wata mu'amala, ko da ya kai sharaɗi guda ɗari, idan Allah bai yarda da wannan sharaɗin ba, to sharaɗin na banza ne. Kama a ce za a baiwa mutum aure, ko za a sayar masa da gida, ko wani abu makamancin haka, sai a sanya wani sharaɗi da bai halasta ba a musulunci, to wannan sharaɗin bai da wani amfani. Alal misali a ba mutum aure, sai a ce to kuma duk yadda za a yi wannan yarinya, karka sake maganta da ciki, karka sake. To ko ya ce ya shi wannan sharaɗin, wannan sharaɗin magana banza ce, ko an ganta da ciki bai karya alƙawari ba, ko mun gani. Ko mutum ya sayar maka da gida, sai ce to amma gidan nan da na sayar maka ba na so a canza fentinsa har abada, ko wannan motar ba na so a canza mata fenti har abada, bayan kuma kai ka riga ka siya motar nan ko gidan nan, to wanda ya siya maka bai da wannan ƴancin, ko da ka ce ka yarda, to ba za ka lazimci wannan sharaɗin ba. Abu na biyu shine mas'ala, kusan a ce ita ce mafi muhimmanci a cikin wannan mas'ala, a cikin wannan hadisi, ita ce mas'alar kafa'a. Ko da gaske ne akwai wata mace da tafi ƙarfin wannan miji ko babu? Idan mace tana son mutum, sai ka ta ce ai, ko kuma ta su ta mishi izgili, sai ka ta ce ai mace ba ta fin ƙarfin namiji, ko ba haka ba ne? Da gaske akwai matan da sun fi ƙarfin wasu mazan. Musulunci ya kalli wannan game da ɗiya mace don kiyaye mata darajarta da mutuncinta, don kuma a kiyaye mata addininta. Saboda ɗabi'ar ɗiya mace, idan ta auri mijin da a ɗabi'ance ta fi ƙarfin shi, wataƙila tattalin arzikinsa ba zai iya riƙe ta ba, wataƙila shekarunsa a rayuwa ba zai iya manijin ɗin basirarta ko iliminta ko zurfin tunaninta ko daɗewarta a duniya ba. Wataƙila wato a birnantakarsa ba ta kai tata ba, to wannan matar za ta iya halaka, za ta iya rena shi, za ta iya cin mutuncinsa, za ta iya zaginsa, za ta iya duk wannan abin da ta yi, kuma ta ɗaukar kanta zunubi. To maimakon a bata ta halaka tun farko, sai aka saka ƙa'idar ta kafa'a. Bahaushe ya ce ƙwarya ta bi ƙwarya. Saboda haka musulunci ya lura da kafa'a, a gun malaman fiqh akwai lura da ƙwarya ta bi ƙwarya wajen aure, wajen nasaba. Kamar a ce mace 'yar sarauta ce, ko mace 'yar wasu manyan attajirai ne, ko wasu masu ilimi ne, ko mashahurai, da ya kamata in za ta yi aure ta auri wani mutum a cikin irin wannan cycle din nasu, wanda a ɗabi'ance za su iya fahimtar juna, za su iya gane al'adun juna da salon rayuwar juna. Wannan zai ba da dama a zauna lafiya a auren, zai ba da dama kuma ta iya jurewa ce ma mijin biyayya. Amma idan wani dalili ya sa ta auri wani ƙasa da haka, to za a iya samun matsala. Saboda haka akwai alkafa'a a aure, ita ce ƙwarya ta maƙwarya. Iyayenta, waliyanta, su suke da haƙƙin su duba su ga wannan shin ya cancanci a aure ɗinsu ko bai cancanta ba, ko ƙanwarsu ko abin walicinsu. Mace ce ta taso ga irin rayuwar da take yi, wani ya zo yana son ta, ko ta gamu da wani tana son shi, amma kuma shi ba zai iya ci gaba da ba ta irin wannan rayuwar ba. Tana riƙe da waya ta miliyan uku a hannunta, shi kuma miliyan uku ma ta fi ƙarfin jarinsu. In gari ya waye, ta saba a sha ice cream, a ci shawarma, a yi oda daga McDonald's da wane ne, za ta iya kashe 200,000 a rana kawai na ciye-ciyen banza. Shi kuma wannan 200,000 shi ya cefa nan shi na wata, kaga dole a yi rikici. Sitirar da ke jikinta ta fi ƙarfin irin sitirar da zai iya siya, wanda take hawa ya fi ƙarfin irin abin da zai iya mallaka ko zai iya maintaining. To irin wannan ba daidai ba ne ya aure irin wannan matan. Amma shi namiji, komin girman ɗaukakarsa da shekarunsa ko iliminsa ko wadatarsa, zai iya auren wata mata daga can ƙasa wadda ba irin ɗabaƙarsa ba, kuma ya iya ɗaukaka ta zuwa matsayinsa ko ba tare da an samu matsala ba. Saboda haka alkafa'a ana lura da ita ne game da mace. To a nan ne a wannan hadisin aka cire wannan ƙa'ida, shi ne mene, da suna zaune da shi da ita dukkaninsu bayi ne suna zaune lafiya, amma da aka ce ta zama ƴa, shi kenan sai a bai rikici, aka ba ta za'i. Za ki iya ci gaba da zama da mijinki, ta ce wallahi ba zan daura da shi ba. Ya zo a cikin cikakken ƙasa cewa ya dinga binta cikin anguwanni a Madina, tana tafiya yana binta yana kuka, kowa yana ganin shi yana kuka da hawaye, yana ba ta haƙuri yana cewa dan Allah ki zo mu ci gaba da rayuwa, ba zan iya rayuwa da ke ba, ba zan iya rayuwa ba sai da ke. Sai ta yi tsaki, ta yi gatsine, ta ce ni wallahi ka rabu da ni, har ta ba Annabi sallallahu alaihi wasallama, wato ya ba Annabi tausayi. Annabi ya kira ta ya ce haba barira, me ya zafi a duniya, wannan mutumin kun rayu da shi, kun zauna mu'amala aure, ki haƙuri mana ku ci gaba da wannan auren. Ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, umarni ne kake yi ko kana ba da shawara? Annabi ya ce wallahi ni tausayi ya bani, ina nema mishi mafita ne. Ta ce to ya manzo Allah, ka cire bakinka wannan abin ba ruwanka, ba ta ji shawara Annabi ba. Ta ce shi kenan, Allah ya kyauta. Haka ya haƙura mutumin nan, yana ji yana gani, wato auren nan bai yi ba. Sai Annabi ya ce mata, to a waɗannan kwanakin da kuke ta wannan rikicin, kafin ki gama istibra'inki, kar ki sake ya kusance ki. Idan ya kusance ki irin kusantar ƙiyama ce da mijinta ke yi mata, shi kenan aure ya dawo. Saboda haka Barira ta ƙiyadda da wannan bawan Allah har lokaci ya ƙure, auren nan bai dawo ba. To daga nan malamai suka ɗauki wannan ƙa'ida ta alkafa. Yanzu in ya zama da cewa matar da ta rayu da namiji, daga baya ta fahimci ta fi ƙarfin matsayinsa, sai ta fasa aure da shi, ina kuma ga wanda ba ta rayu da shi ba kwata-kwata. Saboda haka akwai ƙa'ida ta alkafa'a da kuma wato lura da ita a wurin aure. Kafa'a mafi girma ita ce addinin musulunci. Idan mutum musulmi ne, to ya cika dukkanin kafa'a. Ba ma bayar da shi, ana lura da wasu abubuwa, ana lura da ilimi, ana lura da wadata, sarauta, birnantaka, shekaru, kabila ko dangi da duk wani abu da zai taimaka dan a samu zaman lafiya da fahimtar juna a cikin auren. Idan aka lura cewa babu wannan kafa'a, to abin da yafi shine a hakura da wannan aure, kada ya zama sanadiyar wato samun wata matsala daga baya. Wato haƙiƙa yau wannan hadisi ya nuna mana cewa ɗabi'ar so wata ɗabi'a ce mai ban mamaki. Shine duk da mutane suna ganin so yana iya faruwa ga mutanen da mu saura sai mu ga kamar ba su dace da juna ba, amma babu shakka a cikin so akwai dalili, dole sai akwai dalili, kuma idan dalilin nan ya kauce to ba dole sannan ya ci gaba da wanzuwa ba. Shi ne abin da ya faru da Barira. Da tana ganin ta makaskanciya baiwa ce, saboda ta haƙura ta so wannan mutumin da take ganin shi ne tsaranta. Amma yanzu da ta ga cewa ta zama ya mai ‘yanci, sai ta ji a jikinta cewa ta fi ƙarfinsa, saboda haka sai ta guje shi. To ne yana nuna mana irin ɗabi'ar da zuciya musamman ta ƙiyama ta take iya kasancewa. Shi yasa za ka ga mutane da suna samun matsala su auro mace daga ƙauye, su kawo ta birni daga baya, ta hutsare musu, ta boƙaye, ta fi ƙarfinsu, a yi ta mamaki. Ko da ba ta yi boko ba, in ta yi bokon kai ba mama ta aure ba, ƴar aiki ma da za ku ajiye a gida, me ke sa daga baya take zama muku musiba? Saboda tana ganin ita ma ta waye, ta zama ƴar Abuja, ta ci dankalin Turawa, ta kwana a AC, yanzu ita ma ta zama ƴar duniya. Sai ku ta mamaki waye kamar ba ita ba ce, dan Allah ku duba da aka ɗauko daga ƙauye, yanzu ita take wannan abu. A wannan ɗabi'ar ɗan adam ne, dama a san ɗan adam zai iya yin haka. Da zaran ya ga cewa status ɗinsa ya canza, to zai canza mu'amalar da yake wa mutane. Saboda idan kana hulɗa da ɗan adam, ka san cewa kana hulɗa da shi ne yanzu a wannan matakin da yake. Da zaran wannan matakin ya canza, babu mamaki dan wannan mu'amalar ta canza. Shi ne abin da ya faru da Barira tsakaninta da mijinta. Saboda love is conditional. Akwai abubuwan da suke iya tare shi, da zaran sun kauce ba dole ne su tare shi ba, ba dole ne tabbata ba. Mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga mijin Barira yana ta kuka a cikin isar. Ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi kukan nan, ko ya mishi tankiya, ko ya ce mishi amma dai kai sa ka rai, yanzu akan soyayya take kuka? Sai malamai suka ce wannan yana nuna halaccin mutum ya kuka idan yana da wata damuwa akan wani abu da ya rasa, na abin da yake so, ko na abu da ya samu matsala, babu laifi in yayi kuka. Sannan kuma wannan hadisin haƙiƙa yana tabbatar mana da ƙa'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, cewa ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbir rajulil aqli min ihdaqunna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wato ni ban taɓa ganin mutane waɗanda hankalinsu ragagge, addininsu na ƙasashe, amma kuma za su iya tasiri ga mai hankali, mai cikakken hankali ba, kamar yadda mata suke da tasiri ga maza. Inda jiba wannan shi ne fa mai gidan, amma shi ne yake ta kuka yana neman alfarma, yana cewa dan Allah bari na ki tausaya mu. Hadisin yana nuna mana muhimmancin da musulunci ya bayar game da haƙƙoƙin ɗaiɗaiwar mutane. Haƙƙin mata da wasu suke tutiya a kansa, to musulunci ya riga su, kuma musulunci ya bada wannan haƙƙin daidai abinda babu cutarwa a cikinsa, babu kuma wuce makaɗi da rawa. A Barira a da tana ƙarƙashin wancan miji, yanzu kuma aka ba ta ‘yancin ko ta ci gaba da zama ƙarƙashinsa ko kuma ta rabu da shi. Kuma da ta zaɓi cewa ta rabu da shi, to ba a ga cewa ba ta kyauta ba. To daga nan kuma sai mu ɗauki ƙa'idar, idan aka yi mutum ta yin abu guda biyu wanda kowannensu halas ne, idan ya zaɓi ɗaya daga ciki to bai yi ɓarna ba, ba za a ce bai kyauta ba, amma ta yi ci gaba da auren halas ne, ko fasa auren shi ma halasu ne sai ta zaɓi fasawar wanda a cikin wannan abin da ta zaɓa akwai cutarwa ga ɗayan ɓangaren to idan mutum ya haka ya zaɓa abin da zai zama shi ne zai sabin interest ɗinsa ko da ya fitar da wani to bai yi zalunci ba alal misali a ce kina tafiya a mota ki sai wani ya buga ni a mota sai ai ta baki haƙuri ya halatta ki haƙura ya kuma halatta ki ce sai an biya ki idan kika haƙura zai zama da cewa su wanda suka miki barnar sun ji daɗi abu ya zo musu da sauƙi ba su yi asara ba amma in kika ce a biya ki to za su yi asara sai kika zaɓi a biya ki ɗin to ka a ce baki kyauta ba ko baki da imani ko baki da tausayi a kina da ƴancin ki zaɓi abin da shi ne zai sabi interest ɗinki amma inda kin haƙura da shi ya fi da mutum zai haƙura a kan wani abu da aka cutar da shi to zai fiye masa fiye da ya ce sai an biya shi amma idan ya ce sai an biya shi haƙƙinsa to Allah ya ba shi wannan zaɓin shari'a ta ba shi zaɓin ya karɓi haƙƙinsa kada ya sarye da shi saboda haka musulunci ya kula da haƙƙoƙin mata wajen zaɓin miji da za su rayu da shi idan ya zama da cewa wadda take ƙarƙashin mijin an ce mata in tana so auren ya ƙare ya ƙare ina kuma ga wadda bata riga ta shiga daga ciki ba wato sanda za a yi mata aure saboda haka yake da muhimmanci a kula da wannan ba a baiwa mace mijin da ba ta so sawa'un budurwa ce ko mazawara kuma ma su kansu maza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da cewa su auri matan da ke son su nabi ya ce tazawwajul waduda alwaluda ku auri matan da ke son ku kuma masu haihuwa saboda haka yana daga cikin saɓawa wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ya auri matar da ba ta son shi wanda ya san ba ta son shi mace kuma ba ta son mutum dole za a gane sai dai in shi ya kai matuƙa wajen wato rashin basira sannan ne dai ka su gane wanda ba ta son shi amma daga magana ɗaya biyu mu'amala kwana ɗaya kwana biyu mutum zai iya gane wanda take alamar son sa ko ba ta son sa to duk wanda mutum ya gane ba ta son sa to baya daga cikin sanin darajar kansa ya je ya aure ta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma waƙi ne da kullum ya nuna cewa a cikin auren wanda ba ta son ka akwai sanya kanka cikin haɗari don za ta iya ƙara da rayuwarka ma gabaki ɗaya guda nawa muka ji labari a waɗannan shekarun wanda zai je a ba shi matar da ba ta son shi ta barbaɗa mashi fiya-fiya a cikin abinci ta kashe shi ko ta zo cikin dare ta zandaba mashi wuƙa ta kashe shi ko kuma ita ta kashe kanta ko kuma ta gudu ta tafi wata uwa duniya ta je ta yi barikinta duk ya faru iri daban-daban saboda haka ba daidai ba ne mutum ya je ya auri wanda ba ta son shi mace tana da haƙƙin ta zaɓi wanda za ta rayu da shi rayuwar aure shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a aurar da budurwa har sai an tambaye ta ba a aurar da bazawara har sai an ji ta bakinta ita budurwa in ta yi shiru to alamar tana so ita kuma bazawara har sai ta yi magana baka da baka ta ce eh ina so sannan ya halasta a aura mata wato wannan miji da haka musulunci ya kula da haƙƙoƙin mutane a sawa'un maza ne su ko mata yara ne ko manya masu ƴanci ne ko bayi kowane mutum yana da haƙƙi yana da ƴanci a gwargwadon abin da shari'a ta bashi na ya ɗauki decision da ya shafi rayuwarsa ta aure ko ta wata mu'amala ta kasuwanci ko wani abu makamancin haka a daga cikin muhimman darussan da ke cikin wannan hadisi ya ila yau akwai batu dangane da ash-shafa'a neman alfarma neman agaji neman ceto shiga tsakani yin sulhu da sanya baki a cikin wani rikici yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa baki a cikin wani rikici a matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na babba jagora wanda yake shugaba ga baki ɗaya wani miji da wata mata suna rigima Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki don a sulhunta wani ya daga cikin aikin da ke kan manyan mutane a cikin al'umma shi. Kar a ce ga wasu suna rigima, ɗa da uba, ko miji da mata, ko kishiya da kishiya, mu kuma duk da muke kewaye da su kuma mu nuna ba mu. In sun gara masa ci kansu, su kashe kansu, to wannan baya cikin al'adar musulunci. Al'adar musulunci shi ne a samu wani jagora ko wani babba ko wani wanda ya isa ya sa baki a wannan magana. Wato a cikin compound ɗin da muke rayuwa, ko a cikin street ɗinmu, ko a cikin anguwanmu, ko a cikin layi, ko a cikin gidan haya, ko a cikin danginmu, idan ana wani rigima, to ya zama wajibi a samu da su sama shi. Ko an zo gidan biki, ko gidan mutuwa, kawai rigima ta kawai tsakanin wata mata da wata. To ku da kuke wurin da ake ganin ku da shekaru, ko kuke da dattaku, ko kuke da fuskar da kun isa ku faɗa a ji, ba daidai bane kawai ku kawar da kanku ku ce ai ba ruwanmu. Su kashe kansu. Wajibi ne a samu wanda zai ɗauki gabarin shiga tsakani. To haka sanda aka samu wani ya shiga cikin wata jarabawa, yana hannun 'yan sanda, yana hannun DSS, yana hannun wasu jami'an gwamnati, ko wasu azzalumai, ko wasu wane ne, to ba daidai bane duk mu fita batunsa. Wajibi ne a tunanin yaya za a yi a samu mishi da mafita. Wannan yana cikin ash-shafa'a, wato nema wa mutum mafita, ko ɗaukan mataki na samarwa da wani wanda yake cikin damuwa mafita. Haka mutumin da ake bin shi wani bashi, ko ake bin shi wani alƙawari ya rasa yadda zai, to a samu wanda zai tsaya masa, a samu wanda yake da bakin da zai yi magana a ji don a tausaya masa. Jabir ɗan Abdullah, Mu'az ɗan Jabal kai afuwan, Mu'az ɗan Jabal radiyallahu anhu, ya taɓa kasancewa cikin tsananin bashi ya mishi yawa, ya rasa yadda zai. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gan shi zai gudu ya bar gari. Sai Annabi ya ce, Jabir yaya? Ya ce, wallahi ya manzon Allah, bashi ne mun yawa, wani da wani da wani, duk suna bina bashi, na rasa yadda zai na biya. Shi ne daga bar garin nan, in tafi wani gari inda ba a sani ba, in je in yi kasuwanci, in yi sana'a, in yi kwadago, idan Allah ya sa na samu abin da zan biya bashi nan, sai in dawo in biya su. Sai Annabi ya ce, bala ya. Nabi aika ya ce, a kira wani, a kira wani, a kira wani, duka masu bin shi bashi. To kai wani nawa kake bin shi, kaza, to kai fa nawa kaza ce, to abin da za a yi. An yi lissafin duka dukiyarsa, ba za ka biya duka bashin nan. Amma kowa za a bashi rabin abin da yake bin sa bashi. Nabi ya sa aka zo aka rarraba musu, aka rarraba musu. Har Mu'azu ya tashi ba yi da komai sai rigar cikinsa. Kuma duk masu bashi saɓe suka ce, ya manzon Allah, sauran kuma sai yaushe? Sai Annabi ya ce, ba ku ko dai rashin imani ne wannan. Ai, ya kamata ku yafe ne sauran. Kuna ganin mutum yadda bai da komai sai rigar jikinsa, amma kuna labarin wai ragowar bashi, ku ba za ku iya yafewa ba? To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shiga tsakani duk sanda aka samu wani rigima, ko wata jayayya, ko wani bashi, ko wata harƙalla tsakanin abokai, ko maƙwabta, ko abokan kasuwa, ko abokan zama, ko tsakanin ɗa da uba, ko tsakanin miji da mata, ko makamantansu. Haka ake so, yana daga cikin aikin jagorori a cikinmu, su zama suna da sa'ido a kan wannan. Wannan aiki ne a kan limaman masallatai, malamai, a kan ainihin dattawa, masu anguwanni, firinsifaloli na makarantu, sarakunan gargajiya, uwar gida, kai duk wani mutum da yake babba a cikin mutanensa, shugaba a ma'aikata, ko director a wani ainihin parasatal, ko wani CEO a wani kamfani, ba aikin business ɗin ne kawai a gaban ka ba. Ya kamata a ce bayan wannan aikin, daga cikin abin da ke gabanki ko yake gabanka, akwai tabbatar da samun alaƙa kyakkyawa tsakanin mutane da ke cikin ka. Shi ne ash-shafa'a. Wato, sannan kuma ita shafa'an nan ba umarni ba ce, alfarma ce. Idan aka ce wani ka taimaka ka yi kaza ma, to ana ba shi shawara ce, ana ba shi shawari ne na abin da zai zama maslaha, babu dole. Idan muka gane haka, da ta ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzo Allah, umarni kake bayarwa ko shawara? Annabi ya ce, ni ina so ne na samu mishi da mafita, inna ma ana ashfa, ina neman masa mafita ne. Ta ce, to ba zan yi ba. To anan za mu gane cewa, wato ya halasta idan aka nemi wani ceto a wurinka, aka nemi wata alfarma a wurinka, ka ce ba zan yi ba, ko bai da aka yi, duk da yake gara ka yi din. Amma in ka ga cewa in kai za ka ceto, ce jama'a a yi haƙuri ba zan yi ba. Wane e, mun ji labarin ka sa an kulle wani, yanzu ga matar shi da ‘ya’yan shi kwana da kwanaki babu wanda zai kula da rayuwarsu. Ka yi haƙuri, ka yafa abin da yake bin kake bin shi, ko kuma a zo a yi wani sabon rubutu shi zai biya ka. Abin da ya fi dacewa shi ne sai ka yafe ni, ta ma sai Allah ya yafe ma. Kuma za ka iya yafewa ba, sai ka ɗaga ƙafa a biya da kaɗan-kaɗan ko a sa wani sabon wa'adi. To amma duk da wannan, idan mutum ya ce kai gaskiya gafarta malam a yi haƙuri, ni dai wallahi ba zan iya wannan. Ba zan iya ba, gaskiya ya riga ya kai ni bango ya biya ni kuɗi na kawai, ko kuma ku biya a madadin shi. To wannan abin idan mutum ya yi shi ka aje ana zarge shi ana cewa bai kyauta ba. Wato duk wanda yake da wani haƙƙi a kan wani in ya ce ba zai yafe ba, to shi ba abin zargi ba ne, domin haƙƙinsa ne. Allah ya sa mun gane wannan. Wanda yake da wani haƙƙi a kan wani in ya ce bai yafe ba, to shi ba abin zargi ba ne, saboda haƙƙinsa ne. Amma da zai yafe, wa in ta'fu wa tasbiru, da zai yafe ɗin, to da ya fiye masa alkhairi da shi da wancan da aka wa ake bi ba shi. Wannan ke. Sannan wannan hadithi yana nuna mana karamcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da sauƙin halinsa, da sauƙin mu'amalarsa ta fuskoki guda biyu. Fuska ta farko, a cikin gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidansa, ya ga ana dafa wani abinci na musamman, kuma da aka tashi kawo masa abinci, sai ba a kawo mishi wannan abincin, sai ga an kawo mishi gamagarin abincin da aka saba bashi, gurata da mahaɗinta. Mahaɗin nan miya ne, ko mai da yaji ne, ko ƙuli-ƙuli ne da an ce da mahaɗinta, kuma gidan shi. Amma sai ga an dafa wani abu da ba a bashi ba, bai fara masifa, ya fara bala'i, ya fara zage-zage ba, sai ya tambaya cikin sauki, ya ce ba na ga tukunyar farfe sunan nama ba, suka ce eh. To wannan yana nuna sauƙin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutane idan suka kwatanta wannan a kansu, za su samu maslaha a rayuwarsu. Ka zama mai sauƙin kai da mu'amala da mutanen gidanka, da abokan zamantakewarka, da sauran mutane. Wannan sauƙin kan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a cikin da'awarsa, kamar yadda Allah ya ce mishi, fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Da rahama Allah ka zama mai sauƙi gare su, da ka zama mai ɗacin hali wanda yake mai ashariya, to da mutane sun watse sun baka waje. Wannan yana mana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hulɗa da mutanen gidansa, sannan kuma su kuma sun fahimce shi, sun san abin da yake so, sun san abin da baya so, wato sun san baya cin sadaka, saboda haka ba su bashi ba. Amma daga baya dai musu bayani, suka ɗauko suka bashi. Sannan wannan kuma abu na biyu kuma yana mana sauƙin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen mu'amalar da ya ma barira. Yana matsayin manzo annabin Allah, wanda Aisha take cewa Allah Ubangiji yana yin abin da kake so. Amma ita Barira tana matsayin baiwa da aka ‘yanta, ita ba kowan kowa ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi alfarma a wajenta, ta ce ba za ta yi wannan alfarma, kuma ya ce ta shi kenan, Allah ya kyauta. Annabi bai tsine mata albarka, ko ya zazzage ta, ko ya ce ta yi ridda, ko ya ce to ko tana so ko ba ta so, sai an yi. Ya ga dama biye waɗannan. Amma saboda sauƙin halinsa da rashin wato zaluncinsa, ba yi da zalunci, da rashin shiga haƙƙin mutane, ba ya shiga haƙƙin mutane, sai ya ƙyale ta a kan ra'ayinta. To haka ake so mutum ya kasance, ko da kana sama da mutane, ko da za ka iya yin abin da ba sa so, ko suna so ko ba sa so, ko da za ka iya tahakkumi a kan rayuwarsu, to ka bar su da ƴancin su, ka bar su da alfarmar su, ka bar su da mutuncin su, ka bar su da ra'ayin su, matuƙar bai saba wa shari'a ba. Wannan yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana aikace yadda ake zama lafiya ga mutane. Inda a ce an ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama da ta ce ban yarda ba ya manzon Allah, manzon Allah ya ce to Allah ya tsine miki albarka ya ki barira. Ashe baki da mutunci in sa matata ta sa kuɗi ta ƴan taki, amma ki zo kina mana rashin mutunci ba a isa a gaya miki ji ba? Annabi a ce ya mata takas, irin yadda muke faɗa ɗin ko yadda muke. Ai yanzu mu kwatanta, idan mu ne yanzu a ce wata yarinyar ta so a gidanki, kika ɗauko ta daga ƙauye kika kawo ta nan Abuja, ta yi kilin, ta yi makarantar boko, wata ranar kika ce to zan aura miki wani, kika faɗi wani mai aikin gidanki ko wani ƙanin mijinki ko wanda ke ganin da ki isa da shi da ita, ko da ce gaskiya da ni ba na san shi, ce ye ba ki da mutunci. Yanzu nake hakkin yi wa yadda za ki ce kaza kaza kaza, nan za a yi mata gori da baki ɗaya, wataƙila har sai kin warware duka ladanki bil manni wal adha. Sannan kuma a ce mata ko ta zaɓa, ko dai ta auri wanda ake so ta aura, ko kuma gobe gobe da ta tara kayanta ta bar gidanta ta koma ƙauye, tunda ita ba 'yar arziki ba ce. Ina tabbatar da haka za a yi mata. Kuma in ma ba ki mata haka ba, maƙwabta za su ce ke ba ki da ba ki san ciwon kanki ba, ba za ki hukunta ta ba. Wato ko da kin yi ne ki kare ta, sai an samu wasu shekaru sun zuga ki, dole sai kin halaka. To ba ka ake rayuwa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana yadda ake barin mutane da ƴancinsu, yadda ake barin mutane su deciding abin da ya kamata da rayuwarsu, kada a cutar da su ko da ana ganin su makaskanta. Musamman mu yanzu a nan birane da muke rayuwa da mutane da suke ƙarƙashin mu iri daban-daban, wajibi ne mu kiyaye haƙƙinsu na ɗan adam da haƙƙinsu na mutuntaka da haƙƙinsu na alfarmar da Allah ya wa ɗan adam. Ba daidai ba ne don ki ɗauko ya aiki, ko don ka ɗauko direba, ko don kana da masinja a ofis, kai ta masa wulaƙanci da cin mutunci da cin zarafi, ba daidai ba ne. Sannan mu lura da irin wato yadda Aisha ta iya fahimtar mijinta, ta iya zama da shi kuma bata mace mishi gori. Yanzu idan ke ce misali, ce miji bai kawo wani cefane na arziki ba, ɗan abin da ya kawo bai kai ya kawo ba, sai kika samu damar da za ki yin wani hada farfi su kuma baki ba shi ba. In yi magana ya ce, a'a sahura ko ba farfi su na gani ne a gidan nan ba, in ce shi ka gani, to ya ba bani ba, ce ka kawo ni, ka kawo ni, haka za a ce, sai an goranta mai, ai ba kai ka kawo shi ba, za ka ce a baka. Wato bai isa a bashi abin da ba shi ya kawo ba, kuma kullum yana kawowa ya baki, saboda bai kawo ba ke ba za ki iya ba shi ba. Alalin Qur'ani ya ce walahunna mithlu allazi alayhinna, mata abin da ke kansu na haƙƙi kuma suna da irin shi wato ga mazajensu. Wato miji abin da yake yi ran da bai samu halin yi ba ke ki masa. A takaice Aisha radiyallahu anha ta nuna cewa ta san darajar miji, kuma ta san abin da baya so, kuma ta iya ba da amsa cikin natsuwa ba tare da gori ko cin zarafi ba. Ta ce mishi, eh, barira aka bai wa sadaka, ita kuma ta ba mu kyauta. Sannan hadisin na nuna mana irin rayuwa ta haƙuri da kaɗan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi. Kun dai da aka ce abincin gidan shine gurasa da kuma wani mahaɗi. Mahaɗin shine kamar a ce mai da yaji ko kuli-kuli ko wata miya wadda bata kai ta kawo ba. An dai san gurasa, har yanzu gurasa, har yanzu da ake magana gurasa ba wani abincin a zo a gani bane. Irin wannan da ake sayarwa ta kanawa ko irin makamantanta. Ai yanzu ba abinci ba ne da za a ce na alfarma ko wanda komin haɗin da aka yi masa, inda ba irin na 'yan gayu ɗin da ake yi irin su pizza ɗin nan da shawarma, shi ma duk gurasa ne, amma kawai dabaru ne da mutane su yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a duniya da lahira. ya Allah ya fi son shi fiye da kowa, amma ya rayu irin wannan rayuwa, kuma Allah ya bashi zaɓi. In yana son a duniyan nan, in yana so ya zama sarki mai ƙasaita irin Annabi Sulaiman, koko in yana so ya zama annabi manzo wanda yake cikin rayuwa irin Annabi Isa, da aka bashi wannan zaɓi, ya nemi shawarar mala’ika Jibrilu abokinsa, ya ce, me kake ganin in zaɓa? Ya ce, ka zaɓi ka kasance manzo bawan Allah irin Annabi Isa alaihi salam. Sai ku yi zaɓa haka. Saboda haka Aisha take cewa ana iya wata guda, wata biyu, har wata uku a gidan manzo Allah sallallahu alaihi salama ba a ɗaura tukunya aka girka abinci ba. Aka tambaya aka ce, yaya kuke rayuwa? Ta ce, sai mu sha ruwa, mu ci dabino, mu nemi wuri mu kwanta. Haka suke. Saboda haka, wato abinda mutane suke gani a duniya na zakhrafa, na ƙyale-ƙyalenta da wadatarta, ba alama ce akan Allah yana son wannan da ya ba. Allah yana iya ba da duniya ga wanda yake so cikin muminai, yana iya bayar da ita kuma ga wanda baya so cikin sauran mutane, kafirai da fasikai da munafikai da masu saɓan Allah, duka Allah yana iya ba su duniya, domin a wurin Allah ba a bakin komai take ba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, da a ce duniya a wurin Allah ta kai darajar fuffuken sauro, da kafiri ba zai ji daɗin ko da minti guda a cikin ta. Saboda haka abinda yake yi, abinda yake alkhairi a gurin mutane shine wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'una. Rahmar Ubangiji ta fi alkhairi fiye da abinda mutane suke tarawa a duniya. Domin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan darajar tashi, da wannan alfahar tashi, amma ba yi da komai da zai ci a gidansa sai wannan abin da ya sawwaka. Wannan din ba wata rana ba a samu, amma a haka yi manajin rayuwarsa, domin abin da ke wurin Allah ya fi abin da ke wurin kenan duniya. Saboda haka idan aka wayi gari, rayuwa ta canza, ba a samun abin da a da ake samu, to sai a haƙuri da rayuwa. Idan kuma Allah ya kawo fadalarsa da alkhairinsa aka samu, nan ma sai a gode wa Allah, sai a yi alkhairi kuma a ba bayin Allah da sauran mabukata, don a ci gaba da samun falalar Allah da yardarsa. Babu shakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi ya nuna mana yadda ake haƙuri da rayuwa. Iyalansa su ma sun nuna mana yadda ake haƙuri da halin rashi idan miji ba yi da shi, ba a taya mishi da ƙayar baya, ko a tada fitina, ko a maida abin ya zama rikici har ya kai ga lalacewa alaƙa, ko ya kai ga mutuwar wannan aure. Har ila yau hadisi yana nuna mana muhimmancin tattaunawa don fahimtar juna tsakanin ma'aurata. Kar a ɗauki mataki ba tare da an tattauna ba. A yana muka cire wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ga wannan tukunya ta farfesu, ya ce a kawo masa abinci, aka kawo masa babu wannan farfesun, da wani ne kawai sai ya kullata a zuciyar shi, ya ce okay, ni za a yi wulaƙanci a gidan ta, shi kenan na gane. Shi ma sai ya fita ya je ya siyo tsiran shi a waje, sai bai zauna kawai ya ci shi kadai. Daga nan kawai ya sa wani abu a ran shi, cewa mutanen gidan nan ba su da kirki, ba su da mutunci, da haka shi ma rashin kirki da rashin mutunci kawai zai dinga yi. Kun ga in yi wannan fassara, mummunar fassara ce, kuma abin da zai sa kai wannan fassara shi ne rashin yin tambaya kwaya ɗaya, kawai me ya sa aka yi haka. To so da dama ma'aurata suna gaza yin tambaya kwaya ɗaya da za ta warware fitina, da kin ga wani abu ko da ya ga wani abu shikenan sai abinda mutum ya gani kawai sai ya ɗauki hukunci a kai, shikenan sai a yi ta rigima, a yi ta fushi, a yi ta yada maganganu, a yi ta yin habaici, a yi ta zumfurar baki kwana ɗaya, mako ɗaya, har wata ɗaya, har alaƙa ta lalace. Sai ran da aka zo aka zauna aka ce wai me ya haɗa ku, sai a ji ashe babu abin da ya haɗa ku illa rashin fahimtar juna, ba abin da ya haɗa ku illa rashin yin magana. To wannan yake ba mu wato ƙofa akan cewa tattaunawa da yin tambaya akan abin da mutum bai fahimta ba yana taimakawa wajen tare kofin sabani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innama shifa'ul ayyi su'al, maganin ciwon jahilci tambaya. Duk abin da ka gani baka fahimta ba, abin da zai maka maganin wannan jahilcin shine kai tambaya a kai. Idan aka baka amsa sai ka gamsu, ko kuma ka ƙara neman ƙarin bayanin da baka ji ba a baya. Wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin wato tattaunawa da juna don guje ma ainihin wato yin hukunci ba tare da kaji ta bakin abokin husumarka ba. Duk girman laifin da ake ganin mutum ya yi, ba a yanke masa hukunci sai an tambaye shi. So da idan an tambaye shi, komai zai fito fili. Wata mata ta taɓa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta kawo ƙaran mijinta, tana zuwa ta ce mijina yana hana ni sallar dare, mijina yana hana ni yin azumi da rana. A gaimu ne ya ce ai kafiri ne ma ara aikin da ziyan ha abdul ina salla, ce ai bayi da imani. Sun sai sa ku kiyayi da zarar mace ta kawo ƙaran mijinta, ku kiyayi biye mata a yi ta zage shi. Za ku iya duk ku biye mata a yi ta zage shi, daga baya kuma su shirya. Ita dai kuma ta ce ai tana ce kaza, wancan ma ta ce kaza, wancan ma duk shi kenan za ta faɗa mishi kawai. Ku kiyayi wannan, in tana magana a yi gumbu a ce Allah zai kyauta, Allah ya sulhunta, Allah ya tsayar ta da mu daga sharrin shaitan. Ita ta ba ku labari, kuma ku ji haushi, ku ji takaici, ku ɗan uwanta da ƙawayenta, a haɗu a zazzage shi tatas a gurin, kuma duka ta yi screenshot ta tura mishi. Ta ce kaga abin da ake ta cewa kan. Shikenan duk mutuncin ku ya zube, ita kuma ta koma lifta rungume kayanta. To wannan mata da ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan irin ƙara mai tsanani, sai Annabi ya ce a je a kira miji. Ana zuwa kuma da aka sai a ga ai ba haka ba ne. Shi da gaske ne kana hana ta sallar dare? Da gaske ne kana cewa ta karya azuminta? Ya ce ƙwarai kuwa. Annabi ya ce to me yasa? Ya ce to ni ban fahimta ba, shin mace na aura ne ko mala'ika na aura? Kullin sallah, kullin azumi. Shi yasa nake cewa ta karya ya isa haka? To da ni ma ina da buƙatar ta. Haka nan cikin dare ita fara sallah tun daga bayan isha, ba ta idan ba sai ana as-salatu. Sai Annabi ya ce to ke ba haka za a yi ba, ki ware lokacin da ake dinga yin sallah, kuma ki ware lokacin sauraron miji, sannan da rana kuma azumi in dai na nafila ne ba ke ba. Duk wata mata daga yau kar ta ƙara yin azumin nafila mijinta yana gari sai ta nemi izininsa, domin azumin nafila ne, biyayya aurenta kuma farilla ne. Su kinga da ba a ce bari a ji ta bakinsa ba sai labarin ya fito da wata siga daban, amma ana jin ta bakinsa aka gane ashe ga bakin zarar. Saboda haka galibin mai kawo ƙara ko cikin yara ne wanda zai fara kawo ƙara ya ce an yi mishi kaza, mama an yi mini kaza, ko an min kaza, to kar a yi saurin gazgata shi sai an ji ta bakin abokan husumarsa. Malaman makaranta su kula da wannan, iyaye su kula da wannan, mazaje su kula da wannan, dattawa, masu shari'a, har 'yan sanda, kowa yana da kyau ya kula da cewa ba wai wanda ya kawo ƙara ne yake a matsayin mai gaskiya ba. Tana iya yiwuwa ya zama cewa ya riga wanda ya cinta ne saurin zuwa, ko kuma ya fi shi baki, shi yasa ake tsammanin kamar ya fi shi gaskiya. Yan uwa masu albarka, waɗannan bayanan suna daga cikin fa'idojin da za mu iya cirewa daga wannan hadisi mai albarka da ake cewa hadisu barira. Bayanan suna da yawa ƙwarai da gaske, in mun biye musu za mu yi auyi muna tattaunawa, kuma za a ci gaba da jin fa'idoji da ke cikin hadisin. Na fata waɗanda suke ɗalibai ne na ilimi su koma cikin littattafai da sharhohi da malamai suka yi don su sake cin karo da wasu fa'idoji da alkhairan da ke cikin hadisin da shi da sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda na faɗa ya zama daidai, ina fata Allah ya bamu ladan shi, Allah kuma ya bamu ikon aiki da shi, Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu da kurakuran iyayenmu da na malamanmu. Allah ya jiƙanmu ya jiƙan magabatanmu cikin musulmai gabaki ɗaya, da malamanmu da iyayenmu da sauran ma'abutanmu. Allah kuma ya san mu cika da imani. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.